gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Ado Baballe
tare da
Hadiza Kyari,
sai ni da Wala Salim.
Masu sauraro, duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni.
Babu inda za a ce ba za a samu kalubale ba, ko kuma ba a samun cece kuce ko kuma dan korafi a kai. To amma mun yi iya iyawan mu ta yanda za mu ga cewa an kawo gyararraki, sannan kuma an kawo ci gaba a ita wannan tafiya. Kamar yanda kai magana, abubuwan da mutane suke korafi yanzu, in ka lura, in dai abinafinai ne da ake saka a gari, za ka tarar da cewa wato an samu saukin abin ba karami ba ta wajen korafe-korafe.
Ranar nishadi ce, don haka za mu saurari wata doguwar tattaunawa da wakilin mu na sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, yayi da shugaban hukumar tace fidafinai ta jihar Kano, Ismail na Abba Afalla.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce ya kuke ganin irin gudunmuwar da fina-finan Hausa ke bayarwa wajen yada al'adun Bahaushe. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Naibi, inda yake cewa gudunmuwar ba wata gudunmuwa da suke bada face bata tarbiyar al'umma.
Ga kuma sako daga Shaibu Zidane, yau da gobe ikon Allah hakika fina-finan Hausa suna bada gudunmawa wajen yada al'adun Hausa, amma irin fina-finan su murgayi dan Ibro, Allah ya ji kansa da rahama.
Sai sakon Bala Muhammad Dambam yace tabbas masu shirye fina-finan Hausa suna bada gudunmawa sosai wajen yada al'adun Hausa, dan haka sai mu ce Allah shi kyauta. Daga karshe muke fatan za ku tashi lafiya tawagar yau da gobe.
To mun gode. Sai sako na gaba, inda ya fito daga Rulwanu Sa'idu Gayari, Allah sana faɗa wannan sunan daidai, inda yake cewa hakika fina-finan Hausa na bayar da gagarumar gudunmuwa wajen yada al'adun Bahaushe, kamar da ilmantarwa, nishadantarwa.
Sai kuma sako daga Badamasi Mai Shayi na Nijar, salam yau da gobe. Hakika a da ne fina-finan Hausa ke yada al'adun Hausa, amma yanzu kan a yi sha'ani dai a huta lafiya daular da abokanan aikinta.
To mun gode.
To mun gode. Sai sakon Aminu Adamu Malam Madori ya ce salam yau da gobe. To hakika yanzu dai fina-finan Hausa ba sa ba da wata gudunmuwa wajen yada al'adar Malam Bahaushe, sai dai yada al'adun Turawan Yamma. Ku tashi lafiya.
To sai sakon Mubarak Salisu Sani, inda yake cewa babu wata al'adar Bahaushe da suke bada face rushe ta da aro al'adun Turawa.
Ga kuma sakon Ahmad Muhammad Lawal, sai dai a ƙara gurbata al'adu kawai, domin babu wata kokari da suke yi don haɓaka al'adun Bahaushe a idan duniya.
Sai sakon Nasiru Dangote ya ce ai idan aka ce fimfin Hausa yana bada gudunmuwa a wannan magana ce kawai ake yi.
To sai sakon Musa Muhammad Rijau, inda yake cewa a domin kuwa yanzu fina-finan su na koyar da al'adun Turawa ne da irin abubuwan zamani.
Ga kuma sako daga Kinunu Sani Yunusari. Salam yau da gobe. Tabbas fina-finan Hausa na bayar da gudumawa sosai wajen yadda yada al'adun Bahaushe ku tashi lafiya.
Sai sakonmu na ƙarshe daga Abubakar Kawu Girgir. Yace hakika suna ba da gudunmawa daidai bakin gwargwado duk da dai ba sa yada al'adu akai-akai ganin yada al'adun wasu suke yi kane-kane har fina-finai. To,
mun gode a cigaba da aika mana da sakonni. To madalla, kamar yadda muka faɗa muku a baya, wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da shugaban hukumar tace fina-finan jihar Kano.
Ismaila Afakalla, kake shugabancin hukumar tace fina-finai da ɗabi'i ta jihar Kano. An daɗe ana cece kuce akan yadda harkokin fina-finai a duniyar Kannywood take tafiya. Ana zargin masu shirya fina-finai da daraktoci da kuma masu shiga a amfani da su a fina-finan nan suna yi da harshen Hausa, amma har yanzu sun isa gwadabi da marubuta hifim din kansa wanda zai dinga tallatawa da kuma nuna tsagwaran yanayin rayuwar Bahaushe da al'adinsa. Hukumar kuma hususan an kafa ta ne don ta kula da wannan sha'ani. Ina gizo yake saka ne, ku ne kuka gaza wajen sanya su a gwadaban da ya dace, ko kuma a'a su ne ba su jin abubuwan da kuke gaya musu? Domin har yanzu ana ci gaba da samun korafe-korafe nan da can akan yadda marubuta da daraktoci da masu shirya fina-finai a duniyar Kano gudanar da harkokinsu.
To, alhamdulillah, da farko dai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shigo da mu cikin wannan nauyi da shi Allah ya dura mana akan yanda za mu tafi da ragamar ita wannan hukuma ta tace fina-finai, babu inda za a ce ba za a samu kalubale ba, ko kuma ba a samun cece kuce, ko kuma dan korafi akai. To, amma mun yi iyawanmu ta yanda za mu ga cewa an kawo gyararraki, sannan kuma an kawo ci gaba a ita wannan tafiya. Kamar yanda kai magana, abubuwan da mutane suke korafi yanzu, in ka lura, indai a fina-finai ne da ake saka a gari, zaka tarar da cewa wato an samu saukin abun ba karami ba ta wajen korafe-korafe. Domin kafin ka ji mutane sun shiga rediyo ko sun shiga kafafen wato sadarwa na wato yanar gizo an yi magana akan wani film da aka ce tir ko Allah wadai da shi, to gaskiya ba dan wai ni nake jagorantar hukumar ba, zai zama ni dai zan ce da wahala. To, amma tunda akwai makafa da dayawa da kuke neman labarai da shauransu, za a iya nemowa aji yanda abin nan yake tafiya. Saboda lokacin da muka shigo na samu hukumar tace fina-finai a matsayina na dama wanda yake sana'ar, sannan wanda kuma ya zauna a hukumar kusan shekara hudu, domin na yi board member a hukumar, na san wato matsalar da ke damun ita masana'antar film, sannan kuma na san matsalar da ke damun ita hukumar, sannan na san kuma matsalar da me mutane suke korafi akai. Da haka, to, mun yi kokari na hada wa'annan abubuwa guda uku akan abin da na sani, ta yanda za mu zo mu ga cewa kowa an masa adalci, kuma kowa an daidaita masa yanayinsa ta yanda zai tafi. Dan haka ma muka fito da tsari na bayar da wato horaswa ga su masu film, ka san ma meye film, me kake so kai, wani sako kake so ka tura mutane, sannan kai wa kake wakilta? Saboda duk lokacin da kake film a matsayin yaran al'umma, to fa wannan al'umma kake wakilta. Dan haka, shi film adabi ne, kuma shi adabi shine mudubin duban al'umma. Dan haka, idan kai wani abu ka nuna ga yanda al'umman nan take, su kuma ba haka suke ba, to nan suke da korafi, za su ce ka bada mu babe, ka bada mu bibai. To, dan haka sai muka zo muka fito da wani abu, wato muka bada horaswa tsakanin mu da Nigerian Film Institute and Media Studies dake Jos, wadda ita makaranta ce kawai dan harkar film a gare ta, kuma tana daga cikin manyan makarantu ba ma a Nigeria ba, a Africa. Muka zo muka horar tunda hakan ya ake rubuta film, ya ake shirya film, ya ake bada umarni a film, ya duk gaba ɗaya abubuwa rukuni shida muka dauka wanda su ne mafi girma a cikin harkar film. Dole film in za a yi sai ya samu wa'annan rukuni shida, tun daga kan rubuta film, shirya film, bada umarnin film,
wato daukan hoton film sannan fitowa a cikin film din sannan kuma da tace film din wato editing din film din to wannan shine kacokan abubuwa shida da muke da su a dole film ba yana bukata su dole sai an yi su aka bada horarwa aka dauki kowane janibi aka dauki mutum 75 aka ba su horaswa ta yanda za a goge da shauransu to bayan wannan tunda harka ce ta kasuwanci dole tana bukata ita ma a bata ilimi ya ake kasuwancin film yanda ake kasuwancin film din nan haka ake yi kawai kana yi ka dauka ka je ka kai shi aje a fara bugawa ana yi ya zaka dinga kuma dakile piracy a ciki dan haka to dole shi ma sai da aka fito da dabaru aka muka hadu da aka zo aka kirawo masana akan kasuwanci irin na zamani na harkar film saboda film yana tafiya da zamani saboda technology ne shi idan ka dauka tun farko da garmaho ake amfani da shi wajen harakan nishadantarwa da kuma jin wasu abubuwa na nishadi aka bar garmaho aka koma canza daga canza aka koma tape recorder daga tape recorder aka koma irin su VHS wannan VHS wato video kenan ka zo bangaren video daga nan aka koma irin su CD daga CD aka koma DVD daga DVD aka tafi DVD 9 an bar DVD 9 yanzu ma an tafi Blu-ray wanda Blu-ray din ma anan ba kowa ne ma ya san akwai wani Blu-ray ba to bayan nan yanzu ma an tafi abin da ake kira streaming kwato online distribution to kaga dole sai kana daukan mutanen ka kana updating nasu kana tura su zuwa gaba domin su daidai da al'umar yanayin kasuwancin duniya na film film yana da hanyoyin kasuwancin sa kamar guda shida to mu na shidan shi aka dauka shine na karshe kai film kawai ka kai shi kasuwa akwai sauran hanyoyi tun da kan lokacin da zaka yi film din dole sai ka samu wato hadaka ta kasuwanci da wasu ba kudinka zaka zo ka zuba kadai ba zaka nemo hadakar kasuwanci ne company kaza yana saida motoci dan haka zamu amfani da motocinka wajen saida wajen aktoci da zasu hawo ko kaza ko kuma kamfanin ka yana dinkuna dan haka zamu sa kayanka amma zamu sa logo dinka a cikin film din nan talla ne to wa'annan abubuwan duk sai da muka dawo muka nuna musu ga yanda za a yi dan haka ba kudi zaka zo ka zuba ba da shauransu sannan bayan shi akwai abin da ake kira festival film idan kai sai ka je ka kai shi irin festival ya shiga duniya nan ne zaka samu kamfanoni za su yi collab da kai za su hadu da kai domin su zo su saka tallan su ko kuma su zo su sa wani abu da zai zama cewa sun dauki nauyin wannan film din ta yanda su ma za su shiga cikin kasuwancin nan sannan bayan wannan akwai abin da ake kira wato cinema film duk wannan bai tafi kasuwa ba fa zaka rab za a ganshi a cinema shine zaka dinga ce an ce film a box office yayi hitting kaza ya samu kudi ya kawo kudade da yawa to sai muka ga da lokacin da muka zo cinema nan da sun mutu to ya za a dawo da su su kuma cinema nan yanzu ba irin na sun bar zamani saboda yanzu akwai abin da ake kira cottage cinema kamar irin wannan cinema ta Ado Bayarmo su wayannan cinema a rufaffu ne da komai su kuma wayannan da rana ma ba za ka iya kallon film ba dole sai da daddare to kaga irin na dadi to amma yanzu idan ka shiga kamar Ado Bayarmo za ka ga ana kallo da rana mutum zai iya zuwa kasuwa ko ranar weekend da ƴaƴansa da komai ko wani abu sai ya ji ya shiga ya kalla ko kuma yana bashi da yana hutu zai iya zuwa ya kalla wani film da shauransu tunda film cinema yake fara zuwa kafin ya shiga hannun mutanen gari to sai muka dawo muka ci to ya zamu dawo da cinema din nan muna da cinema muna da viewing centers din nan inda ake kallon balabalai da sauransu to su kansu za ka ga duk yawanci da kwano ake da menene to ta yaya zaka dawo da shi kai mai da shi kai standard da shiga mai da shi yanda za a binna duk da cewa akwai da suna dan kokari suna dan gyara wannan kangwayen nasu da shauransu ana binna din sa to sai muka dawo muka ce to bari mu tsintsinci wasu da za su iya haduwa da ƴan film din nan domin a zo a dinga haska fina-finan nan alhamdulillah mun yi kokari a Ado Bayarmo cinema ta dawo ana kallon film din zaka gani an sa tun da safe da rana da yamma da shauransu mutane kuma suna patronizing suna zuwa suna kalla to wannan dawo da wannan abin zaka ga a sati biyu sati uku film ya kawo kudi da yawa da haka kafin ka fita duk kudaden ka suna wannan to bayan irin cinema sai akwai abin da ake kira TV content irin wanda ake sa African Magic shi ma sai ake yi. Za ku ciniki da masu, za mu sa fim ɗinka nan da shekara biyu, za mu bi haka. Da haka in aka bi haka wannan abu nan shekara biyu tana yi, in suna da bukata za su rubuto maka cewa muna da bukata za mu ƙara renewal na wannan contract din da kai. In ba su da bukata, in kana da wani kayan sai ka ba su, ko kuma ka dauka ka ba wani gidan talabijin din shi kuma ya haska. To wannan duk har yanzu kana tsatsefe abin nan din ne. To sannan bayan wannan sai akwai abin da muke kira shine ga sauran mutane gaba daya, ta yanda za a zo a kalla shine wanda zaka kawo shi a CD ko a DVD, wanda DVD din nan yanzu ya fara tafiya a duniya babu shi, ya fara daukewa saboda yanzu har ta irin laptops da suke zuwa da irin computers da suke zuwa suna zuwa ma babu CD ROM, sai dai suna zuwa da wani abu da ake kira USB. Yanzu har ta TVs din nan, irin smart TVs din nan, televisions, za ka ga suna zuwa da USB ne. Kawai sa za ka yi kai browsing ka kalli film, saboda ana nuna ma komai yana koma online. To ya za ka ɗauki mutanen ka kai su can, suna buƙatar training, suna buƙatar ka nuna musu ga yanda ake abubuwan nan da shauransu. To don haka idan kai wannan abin za ka ga har yanzu film ɗinka fa yana hannunka, bai tafi hannun mutane ba. To sai aka bar wannan abubuwan gaba ɗaya, kawai da an taso kawai na gama film na kai son social board, an bani certificate, kawai zan danno shi kasuwa.
To amma duk maganar da kake yi, maganar ita ce su mutane abin da wato film din yake nunawa har yanzu ba su kai gamsuwa da shi 100% ba. Misali tunda magana kamar yadda kai magana a baya cewa shi film ana tsara shi ne da zai nuna mudubi ne na al'umar da ake wannan film din akan ta. Har yanzu ana kuka akan yadda su masu shirya fina-finai suke gazawa wajen nuna wato hakikanin rayuwar malam Bahaushe. Kwanan nan abin da yake zama ruwan dare shine fassara fina-finan India da harshen Hausa, a yayin da kuma shi ainihin abinda film din yake nunawa al'adar Indiyawa ce tsagwaranta.
To abinda mutane ya kamata su fahimta, dama ka ce 100% wannan gaba ɗaya ba wannan bane, ba abinda hankali zai dauka bane, amma za a iya samun rabi ko za a samu kashi 60 ko a samu 65 ko zuwa 70, duk wannan abin da kai zai dauka ne kuma fahimta ta wato mutum akili zai fahimta. Magana ta cewa mutane suna ganin har yanzu babu shi film, yana tafiya ne da labari abin da yake faruwa a yanayin lokaci. Idan ka dauki akwai abubuwan da sun zama namu, ko da ba namu bane a cikin al'adarmu, da yanda muke wasu abubuwan na rayuwarmu. Misali kama da kan irin auren mu, za a sa wedding gown, wannan abin ne da yake faruwa cikin al'umma, za a yi wasu abubuwa duk yana ciki. To don haka idan ka zo za ka yi film na irin wannan lokacin da ake cikin wannan zamanin, to shi fa za ka ɗauko ka nuna ga abin, saboda yana tafiya da meye labarin da ke so ka haska mutane a wannan lokacin. Don haka idan labarin ya saɓu ne, misali an ce yau ga wani mutum, wani yaro saboda lalacewar tarbiyyarsa har ya kashe iyayensa, to dole sai ka nuna ta yaya kashe iyayensa, guba ya sa musu, wani abu yayi, ko fyaɗe yayi, mutanen da ba san wayannan abubuwan ba. To da haka idan ka zo zaka nuna ba wai al'ada ba ce, a kana nuna me yake faruwa ne a society. To idan zaka nuna su da wannan yanayin nasu da suke amfani da shi na wannan tsarin rayuwarsu da shauransu.
To wannan kenan, in haka ne ina hikimar misali a shirye fina a America wanda yake nuna waɗannan abubuwan na zamani na al'ummar America. Misali a zo ana fassara shi da Hausa, me ake so mutane misali su koya, ko na wancan Indian film da nake gama?
Shi wancan idan ka ɗauka wani abu ne da ya fara irin ƙasashen da ba su yarda da yaren wani ya zo ya shigo musu yare ba. Abin da ake kira intonation, a cire yaren da aka yi film da shi a sa. Larabawa suna da wannan ƙabilancin a tare da su, ba su yadda wani yare ya zo, saboda shi tasirin shiga harkar ba wani abu da yake da tasiri, yake ba shi da boda irin film. Yanzu har ta a wayoyinmu duk film ne. Don haka to su suna ganin idan har za a dinga shigo film da yarurrukan da wasu suke da shi, to zai danna yaransu. Don haka suke so idan an kawo musu film ko da irin subtitle da ake, sai an fassara musu da Larabci, da Faransanci, da Jamusanci, duk irin waɗannan abubuwan. To yau ci gaban duniya ne ya zo da cewa idan za a yi sai a cire yaran, sai a saka. Za a gansu hatta irin cable satellites ɗin nan ana yi, ana sawa a cire yaran domin saƙon ake so ka fahimci me ake so a faɗa. Sannan su wa'incan kamar da na gama sun yi ne saboda irin kicin yaransu. Kada ka zo ka kawo min yaren Indiyanci sai na ji Indiyanci, yaro na ya dinga jin ga abin da ake fasarawa, sannan ka sani cewa ba kasar da ba ta da hukumar tace finafinai, domin akwai abubuwan da idan ka kawo sai an cire su. Duk da wayannan finafinan Hausa India din ko American India ko wane America Hausa, duk gaba ɗaya sai mun tace su ba da wani abu ba, saboda yaran da kake amfani da shi kake so ka isar da sakonka da shauransu. Dan haka to wannan abin na wasu kasashe ne wanda ya tumbatsa a duniya akai, ba wai ana yi bane saboda su kansu ai idan ka dauki masu finafinan Hausa.
To idan haka ne afakala me alfanan da misali Bahaushe yake samu idan a lokacin da ake fassara wato film din India a gare shi,
na abubuwa ne guda biyu, zai fahimci hakikanin menene sakon da yake tafiya kai tsaye, saboda duk lokacin da ake abu da yaranka to kai tsaye kana fahimtar me ake nufi da shauransu. Kamar yanda na gaya maka, su wanda suka fara yi, kasashen da suka fara yi sun yi ne don kishin yaransu, saboda finafinan suna zuwa suna danne yanayin yaran kasar nasu, su kuma yaransu ko me za ka yi da yaransu za ka yi. Shi yasa to daga nan ne tunda abu ne da ya taho na zamani yake kuma tafiya, shi yasa ya taho a haka, ai ba yaran aka dauke ba. Mu a cikin abin da muke sai mu ga me aka yi wanda zai zama ya zai taba al'adar mu ko zai taba mutuntakar mu ko zai taba zamantakewar mu, sai mu cire yare. Dai gashi nan zaka ji abin da ake fada, gashi nan idan ka dauki Radio 24 zaka suna da programs, kaga wannan international abin nan ne TV station, dan haka zaka suna da program duk komai da Hausa ake yi, ba da wani abu, saboda a yanda za a tura sako ga al'ummar da take wannan yaran, ba tare da tana ta fama da cewa me ake cewa ba, in subtitle din ne meyewa, baka da kwarin karatun da kai za ka yi da wuri, amma yanzu gashi nan eh wannan kaza kaza, duk da cewa film a yanayin film da yanda yake ba sai ma kana jin yare ba za ka yi film, za ka ga a India sai ka kana ko zai mutu yazo idan ga bada labari ai Indian da aka yi jiya ai chat tana san, saboda wannan abin da ake kira motion picture, motsi da hotunan suke baka fassarar ma me ake fada. To sai aka zo ana so dai sai ka kara ganewa, sai aka kara yin wannan tsarin a zo a fito da yaran da shauransu, domin dai ka fahimci abin da ake da shauransu.
Ita Kannywood tana cike da kalubale kamar yadda na gaya maka, kuma na san a hukumar kuta ta ce finafinai da dabi ta jihar Kano an sha kai ruwa rana akan yadda ma za a fahimci juna tsakanin su masu shirya finafinai da daraktoci da kuma shugabanni na ita wannan hukuma, a hannu guda kuma bangaren malamai da gwamnati da al'ummar gari. Ya zuwa yanzu wanne yanayi ake ciki abin da ya shafi sha'anin wato shirya finafinai a jihar Kano a tsakanin waɗannan rukunai naku, domin ko a shekara ɗaya biyu baya mun ji an ta gwagwagwa game da film village aka so za a yi a Kano kuma ya kwanta dama.
To wato akwai kyakkyawar alaka tsakaninmu da malamai, tsakaninmu kuma da mutanen gari, tunda hukuma ce ta kuma hukuma dan al'umma ake yin ta, kuma ta al'umma ce. Idan ka dauke ta hukumar kanta, malami ne yake jagorantar wato ita board din. Tunda board ce, akwai chairman na board. Chairman na board din nan malami ake samuwa, wanda shine yake abin nan, yake kallon abubuwa ba dan wani abu, saboda tasirin addini da kuma al'ada ta jihar Kano. Kano gari ne na al'ada, gari ne kuma na addini. Dan haka to mutananmu a Kano aka fara hukumar ta tafi labe, domin kada wancan abu ya kada a zo a cire wannan abu na al'ada da kyawawan ta'adodinmu da kuma addininmu. Dan haka muna da kyakkyawar alaka tsakaninmu da dukkanin malamai, muna da kyakkyawar alaka tsakaninmu da mutanen gari da kuma dukkanin al'umma wanda suke sa idanu akan al'amuran da muke yi da kuma abubuwan da ya shafi ita hukumar kai tsaye, domin mu ga cewa an yi abubuwan da ya dace a lokacin da ya dace, kuma an kawo abubuwan ci gaba da su wanda suke wannan sana'ar tunda za su mori wannan tafiya.
To amma kana wannan bayani sai muka ga an kasa samun fahimta a daidai lokacin da aka so za a yi wancan wuri na film village, na wurin shirya finafinai, wanda kuma kowa ya yarda ci gaba ne a duniyar shirya finafinai. Amma kuma a tsakanin waɗannan mutanen da kake cewa kuna da fahimta, aka samu wato rahim fahimta din har ta kai ga watakila abin yanzu ya tsaya ce ko ya kwaranye ne ma ba mu sani ba.
To abubuwa guda biyu, akwai matsaloli guda biyu zuwa uku. Na farko akwai ainihin matsalar su wanda suke da masana'anta, ƴan masana'antar film din. Sannan akwai matsala kuma ta waɗanda su suka zo suka yi abin hukunci ba su san abin ba. Sannan kuma akwai matsala ta yanda aka kawo abin, aka ba mutane abin. Matsalar ta su wanda mu dauko a takaice ta su ƴan film, akwai abubuwan da ake ta tuhuma a baya na rashin daidai da rashin kirki da aka yi wanda sai mutane suke ganin idan aka zo aka yi wannan abun to zai iya haifar da fiye da abin da ake so aka tsorata a baya. To dan haka sai taba wannan matsalar sannan su kuma waɗanda suke suna gwara mamunin fashi akan abun basu ma fai basu karanta ma abun basu ma menene ma abun nan din nin ka kira Pin Village ba wai gari bane za a je a yi wa su Alunuhu su Adam Zango su waye su iyan ta musu Mandawar ba gari bane za a yi musu a ce nan ne garin ku ba haka bane ana nufin da film stage wato wuri ne da ake daukan fina-finai takaitaccen misali shine yakin Badar da aka yi da message wannan Ka'aba da aka nuna ai ba Ka'abar da ake zuwa ana sallah ana zuwa ana ibada bace a maka kirkirar ta aka yi to irin wannan abun ake so za a kirkira kana so zaka nuna Kano shekara 1000 ta yaya zaka nuna Kano shekara 1000 dole sai ka kirkiri scenario ka kalli hoton ya Kano take
yanayin
da Kano take a wancan lokacin to shine irin abin da aka so a gina zaka yi tarihin yakin basasa zaka yi tarihin sarki wannan Malam Dabo zaka yi tarihin sarki Abdullahi zaka yi sarki Dalhadi sarki Sasunusi zaka yi tarihin wani magabata na kusan yanzu Alhaji Dr. Ado Bayero to ta yaya zaka nuna Kano daga lokacin da ya samu 1963 zuwa lokacin da Allah ya dauki rayuwarsa ta yaya zaka nuna tarihin wannan abun irin wannan kanan ce ba irin ta bace to shi ake kira da Film Village samar da hoto ga film wato na film ta yanayin da ake so a dauki hoton domin a bada tarihin wannan
shugaban kasa ba ba kuma memba ba ban je makaranta mai tsada ba ban je Dubai ba kuma ban je London ba gidan mu ba a ce RA ne ba ban dauki selfie na sa Instagram ba ko za na san musaniyar ruware wallahi dai ba za na san makaryaci ba ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi cikin dare ina ta tunanin ta na dauya na leka shambanta na Instagram har ma na Twitter anan na kalle dukkan motanta nayi na'am da kyawun surarinta nayi DM na ce kin hade yan mata sai godiya mai request din numberta farin ciki ya kama zuciyata ce nake yi kamar bani ne ba ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi magana ya ce ba za ya ira ce Dubai can yake zaune tana zama garin Abuja ne sore ma wanta ganin kakaninta ne kullum ta dauki hoto mai kyau ta sa Instagram za ta wanda gidan su ne
ya
kake ganin wannan lamarin wannan gudunmuwar fina-finan Hausa wajen yada al'adunmu na Malam Bahaushe
gaskiya ne kin ga mutane sun yi magana sosai wasu suna cewa suna ba da gudunmuwa sosai wasu kuma suna cewa baya ba da gudunmuwa
to kai me ra'ayin naka
to ai mu ra'ayin mu kin sa ra'ayin jama'a ne yawa so
ina ganin me zaki ce akan wannan lamarin
To ne ma dai na yadda dai abin da shi ma ya fadi gaskiya wannan dai abu ne da ya kamata ne a saki dai duba koma
gaskiya akwai fina-finan da suna bada gudunmuwa sosai wajen yadawa akwai kuma fina-finan da zaki ga suna dan sauka to amma haka dai mutane suna ta fada mu wa dai abin da zamu ce kenan amma dai muna bukatar a ƙara dagewa haka
a dai saki duba
yawa
to haka ne kai zama lokaci yayi halin shi a madadin kowa da kowa muke cewa ku huta lafiya ai hutun karshen mako lafiya sai wani mako idan Allah ya sake dawo da mu. Ba ruwansa a yau da malalaci.